العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مداك سنتوا تاردكو أتكم وني سابن شرنا فتوين رحمة shirin da kan baku dama domin aiko da tambayoyinku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam kuma za a iya aiko da wadannan tambayoyin ne cikin lambobin wayarmu da aka saba na 0805544413 da kuma 0707778442 sai kuma 0707364155 haka zalika za ku yayi kuma ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafinmu na fatoyinrahma dake dandalin sada zumunta na Facebook kamar kullun lokaci ayyuma ga mu tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda kuma shine zai amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma sunana Nasir Sasan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu kai tsaye zan hada ku da malam domin mu ji shimfidar da aka tanadar mana a wannan mako akarmakallah bismillah
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wata'ala cikin suratul tauba yana ba mu labari abinda ya faru a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga yakin tabuka ko lokacin da zai tafi yakin tabuka a shekara ta 9 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama a watan rajab Allah subhanahu wata'ala yake cewa وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون وبنجي سبحانه وتعالى كتوى ما سنيما أي مسو هنزلي أكرب أذرن سودة متانا كوي زاس زود من أي مسو إذني ودن سكرية ألا دمان زنس كما سكي زمن سو sayusibu alladhina kafaru minhum adhabun alim da sannu azaba mai radadi za su samu wadanda suka kafirta daga cikin su Allah ce laysa 'ala adh-du'afa'i wala 'ala al-mardha wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun babu wani damuwa babu wani laifi ga wadanda suke masu rauni da wadanda suke masa marasa lafiya da wadanda ba su da abinda za su yi guziri da shi babu wani laifi gare su idan nasahu lillahi wa rasulih idan har sun yi nasiha domin Allah da manzansa ما على المحسنين من سبيل باب وتهنير تهما كو هنير غن الله في غمتمن ومتانن da suke masu kyautatawa wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai wala alal ladina idha ma atawka litahmilahum hakanan babu laifi ko tuhuma ko ainihin zargi akan wadanda idan suka zo suka nemi ba su abin hawa ulta la ajiru ma ahmilukum alayhi kace da su ba ni da abin da zan dora ku akan sa wato ba ni da abin hawan da zan ba ku aro tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun sai su juya baya idanuwan su suna zubar da hawaye saboda damuwa da bakin cikin ba su da abin da za su yi guzuri da shi domin su fita tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ce innamas sabilu 'ala alladhina yasta'dhinunaka hum aghniya laifi ko kuma hanyar zargi tana tabbata ne ga waɗanda suke neman kai musu izini su zauna kas su fita tare da kai alhalin suna da wadata radu bi an yakunu ma al-khawalif sun yarda su zauna tare da waɗanda ake bari su zauna a gida saboda raunin su wato mata da yara da marasa lafiya wa taba Allahu ala qulubihim Allah yayi dabi'i ya rufe zukatansu fahum la ya'lamuna dan haka su ba sa sani anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala yana yi mana magana ko yana mana bayanin ire-iren waɗanda suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da zai fita yakin tabuka wani yaki da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita cikin tsananin garjiyar rana yakin da ya kasance an fita zuwa gare shi cikin wahala shekara ta 9 sannan an fita ne domin a fuskanci wata al'umma tace al'ummar Romawa waɗanda suna da ƙarfin soja suna da ƙarfin makamai saboda ka yaƙi ne wanda sai an yi masa shiri da tanadi mai ƙarfi don haka an fita a daidai lokacin da ba kowa ne yake so ya fita ba ba kowa ne yake da shirin fita ba to an yi ta samun masu kawo uzuri da hanzari akan a yi musu afuwa a ɗauke musu wannan fita akwai wanda suka zo suka rika kawo hanzarinsu daga ƙauye akwai wanda suka ƙi zuwa ma su kawo hanzarinsu suka ƙaryata Allah da manzansa Allah ya ce waɗannan azaba mai raɗaɗi za ta same su sannan Allah subhanahu wataala ya ce to babu laifi wajen a yi a bada hanzari a ɗauke wa waɗanda suke masu rauni saboda tsufa ko saboda wata larurar da ba za ta iya barin su fita ba hakanan waɗanda ba su da lafiya su ma a ɗauke musu wannan fita hakanan waɗanda ba su da abin da za su yi guziri da shi ba su da abin hawa ko ba su da abin da mayaƙi yake riƙewa domin tanadin kariya ga kansa kamar ainihin takobi ko makami wanda zai yaƙi da shi ko kuma ainihin abin da zai kare makaman abokan gaba yayin da suka kawo masa farmaki ba shi da wannan to wannan shi ma babu laifi dan ainihin ya zauna bai fita ba hakanan Allah ya ce babu laifi ga waɗanda suka zo gurinka ya Rasulullahi suna neman wato kai musu uzuri wannan ka taimaka musu da abin hawa domin su bi ka su fita wannan yaƙi to Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan babu laifi a kansu ma alal muhsinin min sabil wallahu ghafurur rahim babu hanyar da za a kama wanda yayi kokarin kyautatawa babu hanyar da za a zarge shi ko hanyar da za a gaya masa wata magana mara dadi mutukar dai ya nufi kyautatawa Allah mai gafara ne mai jin kai to a cikin waɗannan ayoyi zamu ga Ubangiji subhanahu wataala ya sanya mana ka'ida cewa duk waɗanda suke masu rauni raunin na jiki ne raunin na rashin lafiya ne raunin na shanyewar gaɓoɓin jiki ne raunin na rashin guziri ne cewa babu laifi dan ba su fita tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sun je wani sun halarci wani yaki amma da sharadi idza nasahu lillahi wa rasuli idan sun yi nasiha domin Allah da manzansa ma'ana idan ya kasance zukatansu da niyyar su mai kyau ce sun yi maganganu masu kyau sawa'un maganganun su na sarari ko maganganun su na boye ba su fita ainihin suna ta yaɗe jita-jita a cikin jama'a ba ba su fita suna ta sarewa mutane gwiwa ba ba su fita suna hana masu kokarin fitowa su ba da gudunmawa a cikin wannan tafiya ba su fita suna kawo musu suna ainihin hana su fitowa su ba da wannan gudunmawa ba to waɗannan babu laifi a kansu saboda ba su fita sun je wannan yaƙi ba Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai saboda haka akwai kyakkyawan fata tare da su na cewa Allah zai gafarta musu kuma ya ji kansu a nan za mu ga Ubangiji subhanahu wataala ya sanya wata ka'ida wadda ita ce muke so mu yi magana a kanta ta ce ma alal muhsinin min sabil waɗanda suka yi kokarin su kyautata to babu kuma wata hanya wata dama ta a zarge su matukar dai mutum yayi niyyar ya kyautata ne yayi niyyar yayi alkhairi ne to koda an samu gajiyawa ko kuskure tare da shi babu wata hanya babu wata kafa da aka baka na ka zarge shi ko ka ainihin aibanta shi Ubangiji subhanahu wataala baya lazumtawa wani mutum wani abu sai abinda shari'a ta lazumta masa wannan shine asali a shari'a cewa ba a kallafa wa mutum wani rai sai abinda shari'a ta kallafa masa al'aslu shine bara'atu dhimma al'aslu shine kowa babu wani nauyi a kansa in ba wanda shari'a ce ta dora masa ba ta ce wannan nauyi ya hau kanka shi yasa zamu ga malamai da dama a gurare daban-daban a cikin littattafansu musamman littattafan fiqhu sun yi amfani da wannan ayar a gurare daban-daban domin su yi bayanin wani hukunci ma alal muhsinin min sabil mutumin da ya zo ya aikata abu ta fuskar ihsani wato ta fuskar da bata zama dole a kansa ba amma ya so ya kyautata to yayin da aka samu wani naƙasu tare da shi ko aka samu wani aibi ko wani abu ya lalace a dalilin wannan ihsani da ya zo yi to ba a cewa sai ya biya wannan abu ko sai ya cike wannan naƙasu da aka samu matukar dai ya zo da niyyar al-ihsan ne mutumin da yayi yayi sakaci ko yayi watsi da abin da yake wajibi a kansa ko yake daukan abin da aka dora masa da mutu da abin da da muhimmanci aka samu matsala to wanda shi yake da zaman kamar wanda zaka bashi ajiya in ya karba ajiyan nan ya aje maka to ihsani yayi maka karbar ajiya ihsani ne mutum ya halatta ya bada kayan sa ajiya amma ga wanda zai ba karba shi kuma ihsani ne zai yi ga wanda ya bashi saboda haka in ya karba ya aje ta inda ya kamata ya aje irin wannan ajiya sannan babu wani sakaci ta bangaren sa babu wani ta'addanci ta bangaren sa to wannan koda za a samu wannan ajiya ta salwanta to ba a bin sa a ce sai ya biya wannan abun saboda me saboda ihsani yayi niyya tun a karan farko Allah kuma ya ce ma alal muhsinina min sabil babu wata hanyar zargi ko hanyar kama mai ihsani da laifi babu wannan hanyar saboda haka malamai suka ce babu zaman babu biya ga mutumin da aka bashi ajiya ya aje ajiyar nan inda ya kamata sai wuta gobara ta zo ta ci dukiyar nan ko kuma wani abu ya dauka mata na bala'i ko barayi suka sace to ba a bin wanda ya aje nan a ce sai ya biya saboda aikin da yayi ihsani ne ma alal muhsinina min sabil to wannan ka'ida ta ma alal muhsinina min sabil ya kamata zama ka'ida ce a rayuwar mu gaba daya ta zama ka'ida ce wajen mu'amalar mu da juna a cikin al'amuran mu na yau da gobe harkar da'awa ce harkar ilmantarwa ce harkar kasuwanci ce dukkan wata harkar da wani zai shigo ta fuskar ihsani ta fuskar ya taimaka ta fuskar ya kyautata ba ta fuskar ya dauki ragamar abun ba ya dora ma kansa a matsayin wajibi a'a ta fuskar an nemi ya taimaka sai ya shigo domin ya taimaka to idan da za a samu wani tasgaro ko wani gazawa ko wani aibi a tattare da wannan aiki nashi to kada a bi shi da zargi kada a bi shi da suka kada a bi shi da bakaken maganganu saboda me saboda ma alal muhsinina min sabil babu wata hanya ta asoki mutumin da yayi niyyar kyautatawa sau tari wani lokaci akan zo za a aiwatar da wani aiki ko wani aiki yakan farlanta kansa a rasa wanda zai yi shi sai wani ta fuskar taimakawa sai ya kawo kansa ta fuskar zai taimaka sai ya dauki wannan aikin sa wa'u karantarwa ce ilmantarwa ce da'awa ce taimakawa ne aiki ne na jiki aiki ne na kwakwalwa ko ma wani irin aiki ne sai wani ya kawo kansa domin ya taimaka da irin abin da Allah subhanahu wataala ya hore masa to yayin da yake wannan aikin idan aka ga wani gazawa tattare da shi ko wani tasgaro cikin aikin sa ko wani nakasu cikin aikin sa to a fada masa inda nakasun yake in zai iya ainihin kauce masa ko in zai iya cike wani wata abin da dinki wata baraka da ta samu cikin aikin sa ya gyara amma ba a bi shi da suka da zargi da wasu maganganu cewa ya zo ya lalata abubuwa ba saboda me saboda ma alal muhsinina min sabil duk mutanen da suka zo su kyautata babu wata hanya da aka baka ta ka soke su ko ka aibanta su na'am yayin da mutum ya lizumta wa kansa abu ya wajabta wa kansa abu to wannan shine ake zargin sa yayin da zai ki daukan abin da muhimmanci wato kamar misali wani aiki ne ya taso sai aka neman wane ne zai yi sai wani ya kawo kansa sai aka ce da shi to kaga aikin nan yana buƙatar kaza da kaza da kaza da kaza zaka iya in ba zaka iya ba ka bari wanda zai iya ya karba sai ya ce shi ya ji ya gani zai dauka bayan ya san nauyin wannan aiki da za a dora masa to sai ya karba a haka da zummar cewa abinda ake bukata a aikin nan zai tsaya yi to da aka bashi maimakon ya tsaya yi abin da ya dauka wa kansa cewa zai yi sai ya watsi da abin sai ya banzantar da abin abin ya lalace abin ya kiyuwa abin ya ki ci gaba to anan ya jefa kansa cikin zargi domin alkawari ne ya dauka alkawari kuma kaya ne dole ya cika shi akwai bambanci tsakanin mutumin da zai shigo ta hanyar ihsani da kuma wanda zai dauka yayi alkawarin cewa zai sauke amma kuma ya ki saukewa to ko shi din in an tashi masa gyara yana da kyau ya kasance gyaran da za a yi masa gyara ne bisa lalama, gyara ne bisa kyakkyawan maganganu, wa qulu linnasi husna, wanda muka yi magana sa a baya, ta yadda zai ji dadin karbar nasihar ya gyara, ba gyara ta hanyar balbali da bakakken kalmomi ba. To wannan shine ita ce ka'ida, duk mutumin da yake muhsini ne ta hanyar ya taimaka ne, ba lazimta masa shari'a ta yi ba, ba kuma shi ya lazimta wa kansa ba, illa iyaka ya ga wani abu wanda ya kamata shi ma ya bada tashi gudunmawar. To idan yana yi, musamman ma yayin da yake yi din nan, babu wani wanda yake taimaka masa akan aikinsa, shi kadai yake yi, to babu shakka a matsayinsa na dan adam, dole ne wani lokaci a ga gazawa, dole ne a ga gajiyawa, dole ne wani abun a ganshi ba yadda ake bukata ba. To a irin wannan yanayi, kara karfin gwiwa, kara karfafa masa gwiwa za a yi, kara wato sa masa karsashi a zuciyarsa za a yi, ta hanyar a yaba masa in ya so a inda ake ganin ya kamata a kyautata, sai a yi masa nuni, a yi masa ishara, a gaya masa ta hanyar da ta dace cewa guri kaza in zai yi ya kamata a gyara kyautata shi. To wannan shine abin da ya kamata. Amma yayin da mutane za su yi watsi da aiki tare da cewa aikin ya wajaba akan su, wasu su zo su dauka suna yi, suna yi kuma fi sabilillahi dan Allah, ba biyan su za a yi ba, ba wani tagomashi aka aje musu a kansa ba, ba wani alkawari ne da yarjejeniya suka yi da mutane ba, illa iyaka kokarin su taimaka ne. To bai dace a bi su da mita da kulli ba, ko a riga gaya musu maganganu marasa dadi. Aqillu alaihim la abali abikum li abikum min al-lawmi aw suddu al-makan alladhi saddu, ku rage zargi da kuke yi wa ƴan uwanku, in kuma ba za ku rage zargi ba, to ku dauki aikin da suke yi ku yi da kanku. Saboda haka ya kamata mutane su fahimci wannan, a kula da wannan ka'idar, ma alal muhsinina min sabil, dukkan wasu wanda suka sa ayyuka kansu aiki ta fuskar ihsani, ta fuskar kyautatawa, to koda za a ga gazawar su a cikin wani abin da suke yi, to kada a bi su da kalmomi na suka, kalmomi na baci, da sunan cewa ba su yi abin yadda ake so ba. A tallafa musu, a taimaka musu, a ba su karfin gwiwa, a yaba musu cikin abin da ya cancanci a yaba musu, sannan kuma a yi musu, a ba su shawara mai kyau, a yi musu ishara ta yadda ta dace akan abin da ya kamata su gyara, domin su gyara. Wannan shine aiki da wannan ka'ida ta ma'alal muhsinina min sabil, babu hanyar azargi mutanen da suke kokarin su kyautata. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace.
Ta amin suma amin, Allah ya saka alkari. Tambayar mu ta farko a yau ta zo ne daga mai sauraron mu, nake cewa malai na son karin bayani akan hadisin da yake cewa al'umma ta kamar annabawan bani Isra'ila ne.
To na farko, wannan ba hadisin manzon Allah bane sallallahu alaihi wa sallama, annabi bai faɗe shi ba, bai da wani asali cikin littattafan hadisi, kamar da malamai masana suka faɗa, irinsu Al-Hafiz Ibn Hajar, irinsu Sakhawi, irinsu Shawkani da sauran malaman da suka yi rubutu akan hadisan da ba su da asali. Haka wani hadisi la asla lahu, ba shi da wani asali, a cewa ulama'u ummati ka anbiya ibani Isra'il, wanda har ma wasu karkatattu wanda suka yi da'awar annabci a cikin wannan al'umma bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yan Qadiyaniya wanda suke cewa Gulam Ahmad Al-Qadiyani wa bin Mirza Gulam Ahmad, cewa annabi ne, sun yi hujja da wannan cewa annabi ya ce malamai a cikin al'umma ta kama annaba suke a cikin bani Isra'ila, don haka shi ma annabi ne kamar irin annaban bani Isra'il. Wannan ba gaskiya bane, don hadisin kwata-kwata ma ba gaskiya bane, bare har ya zama hujja ga wanda da zai zo ya da'awar annabci. Inda ma a ce hadisin ya inganta ko ya tabbata cewa hadisin manzo Allah ne, ya kamata a yi masa kyakkyawar fahimta, ba yana nuna tabbatar da wani annabci bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba. Kana iya fahimtar sa a matsayin cewa annabawa a cikin banu Isra'ila sukan zo domin su jaddada wani abu da wani annabin da ya gabace su ya aika ya zo da shi, na shari'a, na da'awa, na gyara a cikin al'umma. Da ya tafi aka lalata wannan al'amari, wani annabin ya tashi domin ya gyara wannan, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da attaura a cikin banu isra'ila ya zama annaba abin nan annabawa cikin banu isra'ila zai yawa da suka zo suka rika jaddada abin da yake cikin attaura inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu annabawa suka zo suna jaddada abin da attaura ta zo da shi attaura shine littafin da Allah ya bawa annabi Musa alayhi salam to annaba da yawa da suka zo cikin annaban banu isra'ila sun rika yin hukunci da shari'a da abin da yake cikin attaura hatta annabi Isa alayhi salam yayi aiki da abin da yake cikin attaura duk da Allah ya bashi injila ce wala uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum to haka abin da ya safi shari'a yana tafiya da akan shari'ar annabi Musa alayhi salam da abin da yake cikin attaura wanda ya ce yanzu a cikin abin da ake cewa Bible muke cewa Old Testament wato tsohon alkawari to zaka cewa annabawa suna jaddada abin da wani annabi da ya gabace su ya zo da shi to a lokacin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da Allah zai saki aikowa domin ya jaddada wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'a na shari'a ko na shari'a babu to suwaye za su yi aikin jaddada addini su ne malamai saboda kaga in a can da annaba ke jaddadawa to yanzu malamai ne za su cika jaddadawa to fuska wannan fuskar sai ka ce annaba wanda suke malaman da suke cikin wannan al'umma suna jaddada addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi suna kawo gyara suna dawo da mutane akan asali na farko wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mutanen al'ummar sa akai kamar yanda annabawan banu Isra'ila suka rika yi yayin da wani annabi ya zo ya wuce wani annabi ya tashi bayan sa domin ya jaddada abin da wannan annabin ya zo da shi kaga anan an samu tashbihi ulama ummati ka anbiya bani Isra'ila ta wannan fuskan ne inda a ce ma inganta to amma bai inganta ba ma da wannan lafazin a matsayin cewa hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba
to sai tambayar Yahuza Haruna Rijal mai yake cewa yana son karin bayani akan ribal qard da kuma ribal nasiya
to abinda ake nufi da ribal qard shine mutun ya baka bashi lazimar cewa idan ka zo biyan shi zaka kara masa ya baka bashi na kudi akan in ka zo biyan sa bashin wala zaka kara masa na kudi ko ma na menene inda ya har bashi ne aka baka bashin kudi ko ya dauki wani abinci ya baka akan cewa kai ma zaka bashi in ka tashi biyan shi zaka bashi amma da kari to da ita ce ake kira ribal qard wannan riba ita ce ayoyin alqur'ani da suka sauka duk suna magana akan ta duk ayoyin da suka yi magana akan haramcin riba suna magana ne akan ribal qard domin ita ce aka fi sani a jahiliya cewa ribal qard za ka bada bashi in ka an tashi biyan ka a kara maka nasi'a shine a daga maka kafa nasi'a shine a daga maka kafa domin a kara maka kuma akan abin da zaka biya wato misali an baka bashin 1000 ka tashi biyan bashin nan 1000 lokaci yayi baka da abin da zaka biya sai ya ce to bari a kara maka sati daya amma zaka kara wani abu akai kaga ana nan ribal qard ce amma nasi'a ta shigo wato jinkiri ya shigo an daga maka kafa domin abin nan to ribal fadl ita ce riba da ake samu cikin abin nan cikin ciniki ita ce ribal bai wato kana sayar da gero wani ma yana sayar da gero sai ya kawo maka sabo akan zaka bashi tsoho sai ya baka kwano 1 da rabi na sabon gero ka bashi kuma kwano 1 na tsohon gero kaga an samu kari an samu fifiko akan abin da yake jinsi daya wato kun yi musanya abu mai jinsi daya amma kuma ya kara maka akan abin da kai ka bashi saboda nashi sabo ne naka tsoho ne shi yana bukatar tsoho kai kuma ka karbi sabo da kari domin ka bashi wannan tsoho to in aka karba ya halatta ku karba daidai wa daida amma ka a samu jinkiri kare ya zama shi ya baka akan gobe zaka kawo masa an yadda ka bashi ya baka amma ya zama daidaito in kuma abincin ya saba misali zaka bashi shinkafa ya baka gero aka bashi shinkafa kwano 1 zai baka gero kwano 3 misali ko kwano 4 a madadin kwano 1 na shinkafa to ya halatta ai wannan sosanye saboda anan jinsin ya bambanta amma ya kasance yadan biyadin hannu da hannu kada ya zama an samu jinkiri kada ya zama ne ya ce yau shi zai kawo maka geran amma kai sai gobe zaka bashi shinkafar to to aka samu wannan nasi'a ta shigo jinkiri ya shigo to shi ma wannan ya haramta shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza talafat hadhihi al-ajnas fabi'u kayfa shi'tum idza kana yadan biyadin idan jinsin abinci din ya sha babban to ku sayar da shi yadda kuke so wato a samu fifiko amma ya zama hannu da hannu saboda haka nasi'a din ana iya samun ta ribal bai ana iya samun ta ribal fadl wato a ribal bai ana iya samun ta ribal qard a jinkiri abinnan jinkirin nan ana iya a same shi a riba ta bashi mutum ya rika daga maka kafa yana kara maka ka ya baka bashi yana daga maka kafa yana maka kari yana daga maka kafa yana maka kari kaga an samu nasi'a a ciki tare da karin kudi akan abin nan ribal fadl shine ya zamana ribal bai ya zamana an sayar da wani abu jinsi daya amma abin nan jinsi daban-daban amma ba hannu da hannu ba ya zamana akwai jinkiri to wani ana kiran shi ana kiran ta nasi'a
to sai tambayar da wani akwai kici malam mahaifinsu ya kai shekara 25 da rasuwa amma kuma an kira ba musu gado shin ya halatta su kai kara kotu
to daman haƙƙi na dukiya mutukar aka ce me wanda yake mai ita ya rasu to haƙƙi na dukiya na magada ne su duka kuma a ka'idar shari'a ana son da zarar an gama jana'i an gama wato makoki da abin nan zaman mutuwa da sauran abubuwa da za a ce mutuwar nan ta haddasa aka kuma gama tattaro da dukiya aka gama fitar da bashi da wasiya daga ciki to babu kuma abin da ya rage illa iyaka kowa a bashi haƙƙinsa waɗanda suka ga za su haɗe dukiyar su ci gaba da harkoki da dukiyar su waɗanda ga kuma kowa yake ganin zai yi da dashi je abin da ya ga dama da tashi dukiyar ba daidai bane bayan an gama tattaro dukiya an gama hadata an gama sanin haƙƙin da yake cikin ta an fitar a ci gaba da barin dukiya haka ba a raba ba domin wannan zai iya haifar da rashin kwanciyar hankali zai iya haifar da yanke zumunci tsakanin ƴan uwa da dangi kuma zai iya haifar da wata rigima bayan rasuwar wasu ƴaƴansu su taso kuma daga baya a zo ana cewa abu kaza ba naku bane ko abu kaza ba ku da haƙƙi a ciki to kaga wannan zai iya kawo rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan iyali don haka shari'a ba za ta goyi bayan duk wani abu irin wannan ba saboda haka in har aka ce an mamaci ya rasu to lalle a yi gaggauta fitar da haƙƙoƙi da suke cikin dukiyarsa a tattaro wasu haƙoƙin da suke nashi ne sannan a raba magada kowa ya kama gabansa waɗanda suka ci gaba da suka ga za su ci gaba da hadako wajen kasuwancin su ci gaba da hadako da dukiyar su wannan kuma so suka ga dama dukiya dai ta zama tasu in har aka kiyin haka kuma wasu suna da haƙƙi kuma wasu daga ciki saboda su ne ke da fada a ji ko su ne manya suka rike dukiyar to tana da haƙƙi ya nemi abin nan dinsa ta hanyar da take ganin ta dace idan akwai wasu manya da za su sa baki kafin a yi magana zuwa kotu sai a nemi manyan su shigo cikin maganar a sa baki domin a ga cewa an raba ko an bashi haƙƙinsa in abu ya ci tura ne an rasa samun waɗanda za su yi sulhu cikin dangi to kaga maimakon a zauna a haka ana iya shigo da hukuma ita kuma tana da ƙarfin da za ta iya abin da ya dace.
To sai tambayar da ta zo daga wato mai sauraro mai ke cewa malam ya shigo masallaci ne sai ya tarar iwo ya tayar da sallah bayan ya yi raka daya sai wasu suka shigo suka tayar da jam'i shin ya halatta ya katse ya bi su?
Na'am idan har za su yi jam'i kuma yana kwaɗayin jam'i din yana iya barin tashi ya bi su sallar ya samu jam'i din kuma ya yi gama tashi a haka ba da wani laifi ko a ce sallar sa me yasa bai bari ya yi jam'i ba in ya yanke ya shiga jam'i wannan yana da kyau ba komai.
Sai Sadiya H Dorai take cewa malam idan aka yi kiran sallah ta yi dukkan abin da suna ta umarta na maimaita abin da ladan yake faɗa tana kammalawa kuma sai wani masallacin ma suka ƙara kira wato suka fara kiran sallah shin sai ta sake maimaita ko kuwa na farkon ya wadatar?
Ba za a ce yayin da ake kiran sallah kowane masallaci da yake kiran sallah sai an bi shi ba akwai masallacin da yafi kusa wanda inda a fita mutum sallah zai je to shine ya wajaba a kansa ko yake sunna a gare shi ya bi wannan mai kiran sallah din amma wanda suke nesa ko da speaker za ta iya dauko maka sautin mutukar ka bi wannan na kusa da kai to baya zama sunna ce da za ta lizunci ka cewa shi ma sai ka bi shi don yanzu da abubuwa suka fadada na kayan karfafa sauti zaka samu wato unguwa ɗaya sai ka ji kiran sallah wajen 5-7 zama na ci kowanne sai ka katse abin da kake ka bi shi to ana akwai lizumta mutum abin da shari'a bata lizumta masa ba a da can sautin mai kiran sallah ne kuma galibi zaka samu wanda yake kusa da kashi zaka ji sautin sa wanda yake nesa ma ba zaka ji ba to nan ne shari'a ce in ka ji mai kiran sallah sai ka faɗa abin da yake faɗa shine wanda kiran sallah adatan koda ba su fika idan yayi kasancewar kana kusa da shi zaka ji to shine zaka bi amma wanda yayi maka nisan da in ba dan speaker nan ba aka jiyo shi ba to baya lizumta akan ka sai ka bi abin da yake faɗa
to sai sakon Amir Ambo inda ba yake cewa shin magul sune tatar ko ko akwai bambanci
akwai bambanci tsakanin al-magul da al-tatar asali al-magul da tatar dukkanin su al'ummomi ne guda biyu wadanda suke zaune a tsaunukan Mongolia abinnan tatar su ne wanda suke zaune ta bangaren kudu can bangaren China su kuma magul su suke zaune ta bangaren arewa bangaren Siberia a da can su tatar sun fi wayewa sun fi kusa da wayewa saboda kusancin su da Chinawa suna da kusa da China haka suna da wayewa har ma akwai lokacin da suka mallaki wani bangare daga cikin suka yi sarauta a wani bangare na arewacin kasar China zamanin sarakunan da suke sarauta a gurin asalin su duk su ne waɗanda suka fito daga kabilar Tatar har lokacin da Genghis Khan daga kabilar Mogul yake saboda sai ya fito ya yaki Tatar din ya zauna ya cinye su da yaki sai ya maida kabilar ta zama guda daya amma asali kabilu ne guda biyu kamar ƴaƴan baffanni ne kamar su da Turkawa dukkan su ƴaƴan baffanni ne saboda da ya zo shi Genghis Khan sai ya maida su suka zama kamar abin da suka zama kamar kabila ce guda daya amma asali gida biyu ne al'ummomi ne guda biyu ko ince kabilu ne guda biyu da suka fito daga gidaje biyu da na Tatar din da na su Mogul to kasancewar al-Mogul din sun yi amfani da Tatar din wajen yaki saboda suna daga cikin sojojinsa da dama sojojin Mogul din da dama sojojin Genghis Khan da kuma sarakunan da suka gaje shi akan mulkin sa duk yawanci Mogul din yawanci sojojin dukan su daga Tatar ne kuma in aka je yaki yawanci su suke shigewa gaba su Tatar din dan su Mogul din ba sa son sai asarar mutanen su da yawa sai su tura Tatar din a gaba su suka fi yawa a cikin sojojin shi yasa yawanci sai kaga ana maganar Tatar din ba a maganar Mogul din sannan kuma akwai lokaci da aka samu a tarihi su Mogul din sun abinda su Tatar din sun yi karfi har suka karye daular da ita abinda din take jagoranci daular Tatar din a daular Mogul din kamar lokacin Taimur Lank Taimur al-A'raj wani dan Uzbekistan shi Tatar ne dan Uzbekistan ne inda yanzu ake kira Uzbekistan da ta da Samarkand wani har yanzu akwai garin Samarkand din a cikin kasar Uzbekistan to ya fito yayi yaki ya ci garuruwa da yaki a lokacin ya karya su Tatar din abinda Mogul din to kasancewar yayi karfi daga baya shi yasa sai ake zaton kamar ma Mogul din su abinda Tatar din su ne komai tare da cewa Mogul din su ne asalin waɗanda suka jagoranci yaƙen manyan kwamandojin yawanci daga su Mogul din ne illa iyaka Tatar din da su suka fi yawa a cikin sojojin shi yasa masu tarihi suka fi rinjaye da ambaton Tatar din akan su Mogul din amma dukkanin su al'ummomi ne wanda suna dangantaka ta fuskar baffanni kamar su da su da Turkawa duk kusan abna'u amam ne abna'u umuma ne wato ƴaƴan baffanni ne
sai mai tambaya na gaba yake cewa malam dan Allah menene hukuncin wanda ya sha giya amma bai sani ba
to duk abinda mutum yayi ba da sani ba ai ba a kama shi da shi mutum abinda mutum yayi da niyya da sani yana sani yayi shi Allah yake kama shi da shi amma mutumin da yayi abu bisa rashin sani to wannan ba shi da laifi
wannan kuma yace dan Allah ina neman karin bayani akan wannan hadisi la da'awata fil islam zahaba amrul jahiliya al walad lil firash wa lil akhir al hajar daga Ilyas Haruna Maiduli
to wannan hadisi ne tabbatacce cikin sunan Abi Dawud Jami'u Tirmidhi cewa la da'awata fil islam ba da'awa wato mutun yazo kawai ya ga dan wani yace dan sa ne bayan musulunci a jahiliya ana irin wannan mutun yazo dan wani yace dan sa ne matar ba a gidansa ke ba ko baiwar ba a gidansa ke ba tana a ƙarƙashin wani to amma an ta haihu sai ce ai dan nashi ne kuma wani lokaci ai rigima ya fi ƙarfi ya kwace dan to zuwa musulunci sai aka ci sai annabi ya ce a'a babu wannan alwaladu lil firash walil ahir al hajar alwalad da lil firash na mai mata ne wanda yake da mata ko yake da baiwa al firash din ita ce baiwar mutum ko matarsa وللعاهر الحجر wanda kuma yayin zina sakamakon sa dutse ko dai ma'anar sakamakon sa dutse ma'ana ba shi da komai ba shi da wani rabo a ciki ko kuma a'a in an tabbatar da mazinaci ne kuma yana da aure a jefe shi akwai hadisi a cikin sahih bukhari lokacin da sa'ad ibn abi waqqas da abdu ibn zama suka yi rikici akan wani yaro shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yace yaran na dan uwansa ne Utba ibn Abi Waqqas kuma yayi masa wasiya cewa in ya mutu ya karbi wannan dan Abdu ibn Zam'a shi kuma yace dan uwansa ne wato dan uwansa ne mahaifinsa shine Zam'atu ibn al-Aswad Zam'a ibn al-Aswad a jahiliya yana cikin manya to bai wasa ita ta haifi dan saboda haka shi Abdu ibn Zam'a yace dan uwansa ne shi kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas yace dan dan uwansa ne Utba to rikici ya barke aka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi ya duba ya ga yaron yana da kama da Utba yana da kama da Utba ibn Abi Waqqas amma kuma an haife shi baiwar shi ita Zam'a ce ta haife shi ba baiwar shi Utba bace to sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace to alwaladu lil firash Zam'a dai shine mai baiwa saboda haka da nashi ne tunda baiwar ta shi ce walil ahir al hajar shi ko wancan ba shi da komai shine abin nan Utba ibn Abi Waqqas duk da yaron yayi kama da shi to amma tunda ba karkashin shi baiwar take ba to ba shi da wani haƙƙi a cikin wannan yaron to shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa Sauda matarsa tunda ya ga kamannin yaron kamannin Utba ne ba kamannin babanta bane ba kamannin wani ɗan gidansu bane sai ya ce ihtajibi anhu ya Sauda ke kada ki yadda ki cakudu da shi ki ga ganin kamar ɗan uwanki ne ba ɗan uwanki bane amma a shari'a dai ba a iya raba shi da wannan gida dole a jingina shi zuwa ga shi Zam'a wato mahaifinki saboda haka wannan shine ma'anar hadisin idan mutum yana da mata ko yana da baiwa sai ta haihu to sai kawai wani ya fito daga waje sai yake da awar cewa ai dan nashi ne ba na mai matar ba shi ya san abin da yake tsakanin su kuma ya tabbata dan nashi ne in aka je gaban alkali to alkali ba zai saurari da awarsa ba a musulunci tunda wannan shi ne mai mata kuma ya ce dansa ne to dan nasa ne ba za a jingina ma wancan da ya yi da awar cewa dansa bane alhalin matar ba ta shi bace wannan shi ne ma'anar hadisi
to sai sakon Ibrahim Hotoro yake cewa shin ya halatta mutum ya bada aron kuɗi da aka bashi ajiya
to asali idan aka ba mutum ajiya baya halatta yayi tasarrufi da wannan ajiya yayi tasarrufi a wannan ajiyar sai da izinin wanda ya bashi ajiya idan aka baka ajiya to ka ajiye ta yadda aka baka idan kuɗi ne an baka su a envelope to ka bar su a cikin wannan envelope din da aka baka an baka su a cikin wata jaka basu a cikin wannan jakar da aka baka ko a cikin wannan ledar da aka baka kakka ainihin canza musu wani yanayi ko ka ebe su ko ka canza wasu ka aje wasu su dai waɗannan su ne abin da aka baka amana to aje su a haka da zarar ka yi tasarrufi a ciki tasarrufinka a cikin su ta hanyar karanta ko ka ba wani rance ko kai kasuwanci da su wannan asali bai halatta kai ba sai da izinin mishi in kuwa da kai haka zaka dauki wani abu a ciki kai rance ko ka ba wani rance to ka tashi da abin daga sauran ajiya ya koma kuma rance saboda ka inda a ce za ta bace ko wani abu zai same ta da tawaya to sai ka biya bambancin ita ajiya da ka ba mutum rance duk lokacin da ka ba mutum ajiya ka amince masa shi kuma lokacin da ya karba ihsani kyautatawa zai aje maka to kaga taimaka maka yayi zai maka ajiya kuma yaje ajiyar nan inda ya kamata ya ajiye ajiyar mai kama da wannan ba tare da sakaci ba ba tare da kuma yayi ganganci ba ko ta'addanci ta hanyar taba maka kayanka ya ajiye ta salin alin sai gobara ta cinye dukiyar ko barayi suka hauro gidansa suka kwashe dukiyar to anan ba wa maganar ya biya ka saboda ma alal muhsinin min sabil abinda muka bude abin nan majalisin mu da shi ma alal muhsinin min sabil shi muhsin ne ihsani yayi haka babu wata hanyar da za a ce sai yayi zaman sai ya biya wannan shine a kaidar ajiya shi yasa ake cewa banki ba ajiya yake ba banki rance ake bashi rance ne ake bashi yayin da ka kai kudinka banki ba aje su zai yadda ka kai su ba kana bayarwa ma wani lokaci wani yana tsaye shi kuma zai karba su za a dauka a bashi kaga ka yadda cewa dukiyar nan yayi tasarrufi da ita ta hanyar ya ba wani bashi ko ya biya bashin da ake bin sa da ita ko ya kasuwanci to tunda har ka yadda da haka ka kai masa to shikenan shi kuma ya karba a haka to ba ajiya sunanta ba koda mu zamu kira wannan ajiya ne ba ajiya sunanta ba a shar'anci wannan suna da muka bata ba zai tasiri wajen hukuncin ta a shari'anci saboda haka da a ce bankin zai yi gobara ya kone to za a biya ku kudaden ku inda kuwa ajiya ce bankin yayi gobara ya kone to babu maganar a biya ku kudaden ku saboda haka asali ita ajiya ba a taba ta don haka baya halatta gare ka yayin da aka baka ajiya ka dauka ka ranta ba da izinin mai wanda ya baka ba ko ka ba mu wani rance ba da izinin wanda ya baka ba in kai haka to anan babu shakka kai abin da ake kira at-ta'addi akwai bambanci tsakanin at-tafrid da at-ta'addi at-tafrid sakaci shine ka ajiye ta inda bai dace ba har ka dauki dukiya ce aka baka gwalagwalai ne ko daloli ne aka baka maimakon ka je ka ajiye inda ake ajiye daloli sai ka je ka ajiye su inda ake ajiye kwanuka misali wanda ake aje tufafin sawa to kaga anan kai sakaci wajen ajiye dukiyar nan inda ya kamata ka ajiye irin ta to wannan shine ake kira sakaci in taba ce zaka biya at-ta'addi kuma ta'addanci akan dukiyar shine ka taba ka aikata abinda baya halatta abinda ake kira ta'addi shine fi'lu ma la yajuz ka aikata abinda bai halatta kai ba da dukiyar shine ta'addi at-tafrid kuma shine tarku ma yajib abin da ya wajaba kai ka ki shine tafrid saboda ka yayin da ka taba dukiyar nan to kai ta'addi saboda ka taba abin da bai halatta ka taba ba in kuma da wani abu zai samu dukiyar to dole ka biya maganar hukuncin ajiya ya tashi daga kan wannan dukiyar
to sai sakon Musa Abrije Lemo yake cewa mallan in halatta mutum musulmi yayi aikin gini a coci domin a biya shi
to kun sha fadar cewa abin da duk yake akwai abin da ya saba musulunci a cikin sa aikin duk da zaka yi a gurin da abin da za a yi a gurin ya saba musulunci to bai halatta ka yi shi ba wato kai aiki a gurin da ake gina coci a matsayin ka na magidi ko a matsayin ka na injiniya ne ko a matsayin ka na electrician ne kana hada wuta ne ko a matsayin ka na plumber ne kana hada kayan bandaki ne kowane irin aiki ne da zai taimaka wa wannan gurin ya tsayu ya kafu ya hadu kuma a zo a saba wa Allah a ciki to kai a matsayinka na musulmi a aqidar ka bai halatta kai shi ba domin wanda ya shiga cikin at-ta'awun 'alal ithmi wal 'udwan taimaka wa juna taimaka wa wani akan abin da yake saban Allah ne akan abin da ketare haddi da iyaka ne ko ka taimaka wajen gina gidan da ka san gidan giya ne ko gidan da za a yi karuwanci ne ko caca za a yi a gidan ko wani irin saban Allah ne za a yi a gidan ka taimaka wajen yadda za a gina gidan a haɗa gidan ka san wannan ita ce manufar gina wannan gida to ka aikata haramun kuma kana da kamasho cikin abin da za a yi da laifuffuka a cikinsa saboda ka baya dacewa
Shukwa Musti Yusuf Zango yake cewa tambayarsa ita ce meye matsayin ladanci a musulunci?
To kiran sallah a musulunci wajibi ne a gari a samu mai kiran sallah wanda zai ga kiran sallah. Wajib ne ko farilla ce fard kifai idan wasu sun yi sun dauke wa wasu. In aka ki kowa ya buri sai ce ba zai yi ba, to duka an yi tarayya a cikin laifi. Shine ma'anar alfardul kifai ko alwajibul kifai. Alwajibul kifai shine wasu su yi su dauke wa wasu. Kiran sallah yana daga cikin wannan. Shi yasa idan da za a samu wasu wani gari ko wata alƙarya ko wani wata unguwa, mutanen unguwar ko mutanen garin su ce su sun yi ittifaki ba za a yi kiran sallah a garin su ba, to ya kamata ya wajaba shugaba na musulmi ya kirsasa su sai an yi. In sun ki to a hora su duka, wanda shine ka'ida. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya fita yaki yakan ce a dakata, da zarar aka ji kiran sallah ya tashi a garin to ka a kai musu hari, ya nuna garin da musulmi ne. Idan aka je asuba ta yi ba a ji kiran sallah ba, to alamar cewa wannan gari ba na musulmi bane. To idan ta kama a kai hari sai a kai hari, wannan shi yake nuna cewa kiran sallah shi'ar ne, alama ce da take nuna musuluncin gari, cewa garin nan na musulmi ne. Ko kai yanzu ka shiga gari ka ji ana kiran sallah sai ka ji nutsuwa, domin za ka fi cewa akwai ƴan uwanka. Ka shiga gari ka fita ka ji tsit lokacin sallah duk babu inda ka ji kiran sallah, to sai ka ji wani abu a ranka, saboda ka ba a barinsa. Kuma mai kiran sallah suna da falala babba a gurin Allah subhanahu wataala. Daga cikin falalarsu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'adhdhibuna atwalun nasi anaka yawmal qiyama, lokacin da za a zo filin mahshar a cakuɗu kowa yana shakewa, su zai zama Allah subhanahu wataala ya tsawaita musu wuyansu ta yadda ba za su samu wannan ba. Ko kuma atwalun nasi anakan, wato albarkarsu tana da yawa a gurin Allah subhanahu wataala. Wannan shine ita ce tambayar ko ko wani abu ne ta.
Sai sakon Libabatu S. Yusuf ita fita kici malami, menene matsayin idan an yi mutuwa ba a karbar gaisuwa sai an dawo daga kai mamaci, shin hakan yana da asali?
To ban san cewa ba a karbar gaisuwa sai an dawo daga ita. Gaisuwa shine abinda ake nufi da gaisuwa. Ta'aziyya shine ka faɗi kalmomi na rarrashi ga wanda aka yi wa mutuwa, kai wa mamacinsa addu'a, shine ai ta'aziyya. To ta'aziyyar nan ai ba wai sai lalle an kai mamaci an dawo za a yi ta ba. Mutukar mutum ya rasu shikenan za a iya masa ta'aziyya, shine a gaya wa kurkurtar da shi, a kuma yi wa mamacinsa addu'a, shi kuma a nuna masa ya yi haƙuri ya dangane mai da al'amarinsa ga Allah. Komai yana da lokaci, rayuka dukkansu al'ajalu kulluha biyadillah, Ubangiji ya sanya wa komai ajalinsa, likulli ajalin kitab. Saboda haka wannan shine ake nufi da ta'aziyya. Kaga ba ta da alaka da sai an kai mamaci an dawo sannan za a yi ta. Amma akwai inda ake yin haka a inda mai tambayar yake, to ba wai sunna ce ko wani abu aka ce kada a gaya wa mutum kalmomi masu daɗi ko a yi mamaci addu'a ba sai an dawo. In ba an ba haka ba an yi ta ba a lokacin ta ba, babu wannan.
Tuma lalai saka da alkhairi masu sauraro duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan rana. Sai dai kafin mai sallama kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta hanyoyin da muka bayar waɗanda aka saba. Akwai lambar waya ta 0805544443 da kuma 0706604455, sai kuma 0707778642. Haka zalika za ku yi aiko mana ta adireshin email na fatwayinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatwayin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallimo, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Sai Bashir Idris Ungwagu wanda ya tattara mana sautin akan na'ura. Ana sai Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.